الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda yau yayi daidai da 25 kenan ga watan 7 din musulunci wata rajab yau hijira na da shekara 1443 daidai da 27 ga watan 2 miladiya 2022 barkamu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka wanda ke wannan gida mai tarin albarka unguwa ta Federal Locus Fadar Jihar Gombe domin ci gaba da tattaunawa game da abin da ya shafi addinin musulunci kai tsaye game da mu ƴaƴansa a matsayin mu na musulmai masu bi da hannuwa cikin umarnin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya mana jagora kai tsaye abin da zamu tattauna a yau wata aya ce dake cikin suratul A'raf wanda ayan malamai sun tattaunawa akan tattaunawa mai yawa game da irin me take koyarwa a dunkule abinda ayan take koyarwa a dunkule kai tsaye shine husnul mu'amala kyautata mu'amala domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinu al mu'amala shi addinin kansa mu'amala ne kyautata mu'amala kyautata zamantakewa to wannan kwarai da gaske abu ne wanda musulunci ya kwadaitar ya koyar hasali makomin ga irin yanda magabata na farko annabin wannan al'umma da sahabbansa yanda mu'amalar su take kyautata kuma rayuwar su ta yi dadi kafin mu je kai tsaye zuwa ga ayar malamai suna cewa musulunci an gina shi akan tubala manya-manya guda uku na farko akwai aqida shine tauhidi na biyu akwai ibada na uku akwai al-akhlaq wanda mu'amala tana cikin al-akhlaq kyautata mu'amala da dabi'u masu kyau da kuma halayya masu kyau wannan musulunci yayi kira game da wannan bangarori na sa manya-manya guda uku akan mu ƴaƴansa mu tsayu tsayuwar mai daka akan kowane bangare domin musuluncin mu ya cika agun Allah subhanahu wataala duk inda aka samu matsala game da bangare daya a cikin wannan bangarora guda uku to babu shakka musuluncin ba zai bada hoto inda yake so ba a ce ga tauhidi ba ibada ko ga ibada ba mu'amala hoton musuluncin ba zai bada hoto mai kyau ba idan mun kula a alhamdulillah a wannan yanki namu na arewacin wannan kasa ta mutun Najeriya mun samu tarbiya ta ainacin kyautata tauhidi kudiri mai kyau akalla tun fara da awa sunna a wannan yanki shekara 40 da wani abu to hakika ana malamai suna ta yi da gaske wajen kyautata aqida da kudiri mai kyau a rabu da abin da ya safi shirka a rabu da abin da ya shafi bukanci da sihiri duka malamai suna tawazi akan wannan kuma babu shakka wa'azin yayi tasiri agun da yawa daga cikin al'ummar musulmai a wannan yanki abu na biyu ana ta kira game da ibada ayyuwa Allah bauta da ikhlasi a tsaida mafi girma shine arkanul islam al-khams rukunan musulunci guda biyar a tsayo akan su kuma a biyo su da nawafil shi ma wannan kiran ya amsa ya samu amsawa agun da yawa daga cikin al'ummar wannan yanki dan domin hatta larabawan kasar Saudiya malaman su ma ba sauran gama gari ba suna yabawa arewacin kasar nan wajen riko da addini musamman tsayi da sallah da kula da sallah akan lokaci wannan hatta larabawa malamai na Saudiya wa an su daga cikin sun yaba wannan yankin akan wannan saboda ka masha Allah bangaren tauhidi da bangaren ibada to sai dai mu ci alhamdulillah sai dai muna neman Allah ta'ala ya mana iftaza ya tabbatar da mu kuma ya bamu ikon cika wannan rayuwa ta mu akan wannan gudabi mai kyau. Amma bangaren da muka fa samu matsala a kansa shine bangaren mu'amala. Mu'amalar mu ba ta da kyau. Mu'amalar na kuma ita ce mai diban kaso mai yawa a cikin abin da ya dunkule musulunci a gudaya. Ma'ana fadi da girman bangaren mu'amala yafi na sauran bangaren ibada da aqida fadi. Domin ita mu'amala an yadda kai da wanda ba musulmi ba ma an yadda ka sai kai agun sai sai kai agun ka mu'amala ce. An yadda ya zama makocinka ka zama makocinsa mu'amala ce. An yadda ya je koyar da kai abin da baka sani ba mu'amala ce. An yadda ka koyar da shi abin da bai sani ba mu'amala ce. Fadin bangaren mu'amala iya da yawa. Kuma a wannan bangare mu al'ummar wannan yanki muka fa samu matsala. Idan mun dauka rayuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in hoton wannan rayuwar ba abin da yake haska hoton yake kwace mu'amalar su ta yake. Mu'amalar suna da kyau. Kuma duk inda aka samu tsayuwa kan aqida, tsayuwa kan ibada, amma ba mu'amala to rayuwar ba ta dadi ba. Kowa iya dardar da dan uwansa, kowa bai amince 100% da dan uwansa ba. Amma sahabbai janibin mu'amalar suna da kyau. Sun bawa junan su amana, sun bawa junan su yarda, mazan su da matan su. Shi yasa rayuwar su ta ba da hoto mai kyau. Kaji an ce yau ga sahabi an mai kyautar wani abinci. Yayi nazari, yace shi akalla dai ai bai fi sati biyu ko wata da cin wannan abun ba kai wa dan uwansa. Shi ma dan uwan ya duba ya gani ai bai fi wata ko sati biyar da cin wannan ba kai wa dan uwansa. An ce akwai sahabin da aka mai kyautar wani abinci sai da abin ya dawo ya sami gidansa. Domin zuciyarsa tana da kyau. Domin kowa iya sa dan uwansa. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanin ɗayan ku bai cika injima aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ya soma wa dan uwansa abin da yake so wa kansa. To wannan practically sahabbai sun koyi da shi a rayuwarsu. Sun dabbaka wannan abin tadbiqan shar'iyyan. Sun dabbaka shi a shari'arsu. Yanda nake son kaina nake son kaina da alkhairi haka nake son dan uwana da alkhairi. Yanda nake gujema wa kaina shari haka nake gujema wa dan uwana shari. To wannan anan mu'amala take taka rawa mai kyau. Amma matukar mu'amalar musulmi ba ta da kyau wallahi za a dinga yin musulunci ne babu babu dadi. Za a dinga gudanar da addini amma babu dadi. Saboda kai ya'yan uwa tunda har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa mai albarka yace addinu almu'amala to babu shakka wannan gaba mai tsada ce. Mu'amala ta hada mahaifi da ƴaƴansa. Mu'amala ta hada miji da matarsa ko da matansa. Mu'amala ta hada malami da dalibansa. Mu'amala ta hada shugaba da mabiyansa. Mu'amala ta hada mai gida da yaransa. Mu'amala ta hada wannan da wannan. Dukkan haduwar mu dinnan mu'amala ce. Daga cikin irin abin da hoto na wajibtar da sallah biyar akan kowane musulmi a jami'i, daga cikin abin da take haifarwa akwai kirta mu'amala. Ai anan ba dan dalilin sallah ba, da malliman da ya samu aksin har ya kare wani ba zai sani ba. Amma sanadiyar masallaci an zo masallaci sallah ɗaya sallah yau a gaji ba an sanar ba shi da lafiya. To wannan iya cikin dalilin da aka ɗora mana wajibin sallah guda biyar. Idan sallah ɗaya sallah biyu kawai ga baga dan uwanka ba to babu shakka yana da kyau ka tambaya ina wani kuwa. Wanda da muka saba sallah da shi, da muka saba jami'i da shi, ina yake? Kuma shi ma idan zai wata tafiya to zai sanar da al'ummar da yake ibada da su. To jama'a kara kwana ɗaya biyu ba a gani ba bana na yi tafiya. Wannan mu'amala ce mai kyau. Musulunci ya koyar da wannan. Daga cikin abin da ake iba daga cikin sakamakon yin sallah guda biyar ta jami'i to akwai kyautata mu'amala. Akwai shiga cikin farin cikin juna, akwai shiga cikin damuwar juna. Za mu ji wane ya samu alkhairi na haihuwa ko na karuwan aure, za a ji masa murna. Za a ji wane ya samu jinya rashin lafiya ko wani abu, za a ji mai jaje. Duka wannan mu'amala ne addini almu'amala. Duk inda musulmi mu'amala mu ta yi baya to ba mu shakka addini ba zai ba da hoto mai kyau ba. Kuma hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihance al'ummar da suka musulunta sanadiyar mu'amalar sa mai kyau tafi wanda wa'azi ko alqur'ani ko takubi musulunta da su dabi ummazan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyar sa da rikon amanar sa da tausayin sa da jin kansa da afuwar sa da yafiyar sa da tawazi'un sa waɗannan bangarori sun musulunta da al'umma da yawa daga ciki akwai ɗaya daga cikin sahabban da suka musulunta kafin musulunci ya ce ba abin da yake ki kamar musulunci da musulmai amma kyakkyawar mu'amalar manzon Allah da shi sai ya musulunta ana bada wani tarihi kamar da malaman ta suka karfafa maganar cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai daraja wanda ya girme shi mai tausayin wanda yake kasa da shi hadisi ma ya tabbatar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana baya daga cikin mu wanda baya girmama na gaba da shi baya daga cikin mu kuma da baya tausayin na kasa da shi kun ga wannan mu'amala manzon Allah yake kyauta ta mana an ce a zamanin sa akwai wata dattijiyar mace sai manzon Allah ya ganta da kaya a kanta sallallahu alaihi wasallam da ya ganta da kaya sai je tarbuta ya dauko mata wannan kaya da ya tarbuta ya dauko mata wannan kaya suka je har gidan ta ya sauke mata jin daɗi da ta yi sai ta ce yaro zo zan ma wasiya sai ya ce to baba gani misali kenan faɗa min abin da zaki faɗa min sai ya ce he take ce masa a yanzu nan akwai wani wanda ya bullo ana ce masa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabon addini ba addini iyaye da kakanni ba saboda ka ina ma wasiya karka bishi karka bishi ya zo da abin da zai raba kan al'umma sai yake cewa baba ai ni ne mai wannan sunan ni ne Muhammadu ta ce kai ne yace ni ne sai ta ce ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah na shaida Allah shi kadai ne abin bauta kai ko manzon Allah ne me musulmantar da ita mu'amala mai kyau ba wa'azi ta ji ba ba takubi aka zare mata ba mu'amalar sa ta girmama na gaba da shi sai yasa ya yakuta ta musulunta saboda idan musulmi mu'amalar mu ta yi kyau wallahi wani lokacin kun hutar da malamai ma game da wa'azi mu'amala tallata musuluncin take yi tallata shi take inda bai je ba tana kai shi yanzu misali wata tafiya ko wani aiki ya hada ku da wanda ba musulmi ba ya ga gaskiyarka ya ga amanarka ya ga kula da addininka ya ga kazanaka ko baka ce ya faɗa ƴan uwansa ba idan ya je sai ya faɗa ƴan uwansa ya ce ai waɗannan musulman wallahi abin da ake faɗa a kansu ashe ba gaskiya ba ne ni zama ya haɗa mu da wani kwana ya haɗa mu da wani semina ta haɗa mu da wani amma ga halayyarsu amma kashi ta wannan ɓangaren mun faɗi da yawa mu'amalar mu ba ta da kyau yanda wanda ba musulmi ba zai keta alfarmar shari'a ya ci ga cikin haram to da yawa daga cikin musulman ma suke rufe ido suke shiga yanda zai ci kuɗin riba kuɗin rashawa kuɗin haram mu'amala da matan banza sakaci da addini waye 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 shi ma musulmin namu wa an saka suke sun mai da addinin sura sun mai da addini cikin masallaci kawai amma kharijul masjid idan ka gansu ka ce su ba musulmai bane to wannan illa ce wannan kuma zagon kasa ake wa addinin ina ba ta bayyana wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karantar da mu ittaqilla haisu makunt ka zanto musulmi mai taqawa mai mu'amala a duk inda ka tsinci kanka shi yasa ayan baqara Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya kuma su imani ku shiga musulunci gaba daya ba wani bangare har Allah yake zargin Yahudawa masu imani da na bangaren ba sa imani da na bangaren yake cewa da su afa tu'minu bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashad al-adhab kuma Allah bi ghafilin amma ta'malu yanzu ku imani da wani bangare na alqur'ani inda yi muku dadi gun laushi laushi gun zakin ku ce kun yadda kuma gunda bai muku daidai da rayuwarku ba ku ce ba ku yadda ba Allah ya ce ba sakamakon irin waɗannan mutane face wulakanta a gidan duniya ina kiziyun su kaskanta su wulakanta kuma a kiyama suna da azaba mai tsanani inji Allah subhanahu wataala. Kun ga idan ka dau fassarar wannan ayar ta wulakanta a gidan duniya, da yawa abin da yake ja mana kaskanci a wannan rayuwar a musulunci wallahi rashin mu'amala ne, rashin mu'amala ne, rashin kyautata alaka wa junanmu, to ya ja mana kaskanci. Kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar alqur'ani mai girma, kowa masu hasashe masu kididdige sun tabbatar da musulmin kasan nan mu ne 75%, har ma wani suna ba da kididdiga ta fi haka ma. To amma a yau idan waɗancan tsuraron kashi 25 ɗai in ma sun kai a yau suka ce suna son wani abu a kasan nan sai yayi, mu kuma duk yawan nan namu domin ba mu da mu'amala mai kyau, ba mu yadda da junanmu ba. Kananan ba sa girma manyan, manyan ba sa tausayin kananan, ba mu da haɗin kai. He ya zamto ba ma magana da murya ɗaya, mun zamto taron tsuntsiya ba shara. Ga mu dai mu ne mafi yawa, amma kuma ba ma magana da murya ɗaya, magana ba ta tasiri. Mu duba abin da ya faru a ƙasar nan, bara ne zai kai bara wanda aka yi zanga-zanga kan end officers din nan, wani bangare daga cikin hukumomin tsaro na wannan ƙasa, waɗansu tsiraru a wannan ƙasa suka ce ba sa so, jihohi ba su kuɗe biyu ba, suka tada zanga-zanga, suka tada ƙayar baya, a dole suka tirsasa wa gwamnati. Idan aka soke wannan bangaren aka ce an yadda an soke, yanda musulmin arewacin ƙasar nan ne dubbutunmu za a soke wannan bangaren, da wahala a soke gaskiyar magana. Wannan zai nuna mana kan cewa lallai ilallah haɗin kai da magana da murya da iya tasiri a rayuwar musulunci. Shi yasa wannan illa da kuke gani muna samu, wanda bai kamata ma ya kushe musulunci ya kushe, wanda bai kamata ma ya zage mu ya bata mu ya mana, wallahi tallahi rashin haɗin kai ne, rashin tafiya a dunƙule, rashin kyautata mu'amala ne. Nan baya baya tarihi ya nuna ta lokacin Sardauna, lokacin Samadu Tabawalewa, nan sabaka Tabawalewa, ai duk wanda suka rayu a lokacin ko suka karanta tarihi a lokacin za a ga musulunci yana tafiya da karsa masa ne, iya tafiya da kimarsa, iya tafiya da darajarsa. Ku duba ko a yanzu aka ɗauko ma hoton Sa'abaka Tafawa Ɓalewa ya je Ingila, ko Sardauna ya je Ingila, da wani irin shiga suke zuwa Ingila, da wani irin yanayi suke zuwa Ingila, suna zuwa da kayansu da rawaninsu da sandarsu, su nuna lallai ilallah su musulmi ne fa, su musulmi ne, su nuna su eh musulmin ne, ba wai ba musulmi ba ne ba, ana ganewa su musulmi ne aqidatan wa mu'amalatan, suna nuna su musulmin ne. Amma a yanzu wani ma idan ya je wani kunya yake a ce masa shi musulmi ne, iya jin kunya, iya jin dardar a ce shi musulmi ne, domin ya riga shi iya ganin ya rena addinin nasa, ko addinin nasa zai masa abin da ba haka yi su ba. Ina ba ta fahimci wannan, saboda ka lallai ilallah ya'yan uwa, musulunci kullun la yatajazza, musulunci addini ne wanda yake tafiya gaba daya, baya tafiya da bangare bangare, dole a dunkulan nan, dole a tafiyan nan, haka musulunci zai tafi. Ina fata ba bi jona, saboda kai ya'yan uwa, husnul mu'amala abu ne wanda yake karawa addini mu haske, abu ne wanda yake kara fito da hoton musulunci yake. Ayan da za mu yi magana a kanta aya cikin suratul a'raf, suratul a'raf ita ce mai namba ta 7 a cikin jerin gir surorin alqur'ani mai girma. In ka dau fatihatul kitab, baqara, ali imran, nisa, ma'ida, an'am, sai a'raf, Allah ta'ala yake faɗa cikin wannan sura, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid an lijahilin. Allah yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khassa, kuma Allah ta'ala yace a faɗa wa musulmin musulman duniya amma, ayan kai tsaye kan manzon Allah ta sauka, ko manzon Allah aka ce ya faɗa wa mutanen duniya wannan sako daga Allah subhanahu wataala, a matsayin ka na musulmi aka ce khudhil afwa, karki afwa a rayuwarka. Afwa tana kyautata mu'amala, a yi ma abun da ya kamata ka ɗau mataki, ka ɗau hukunci, ka ce ka yafi, ka kau da kai, kuma yafiyar da kawo da kanta gaskiya yafi da ba korafi da zai biyo bayan ta a wani gun Allah ta'ala ya ce fasfahi safal jami ka kawo da kai mai kyau bila itab a wani gun yana cewa fasaburun jami kai hakuri hakuri mai kyau hakurin da ba korafi a bayan hakuri dukkan wannan mu'amala Allah yake koyar mana khudil afwa khudil afwa ku riƙe afwa kai da matanka ka riƙe afwa ta ma ba daidai ba ai ta ma daidai a kwanaki sama da 100 dan kwana 1 kwana 2 ba ta ma daidai ba sai ka hakuri ai ai ta ma daidai shekaru bila adadin ai to dan an samu wata gargada dan wani lokaci sai ka yi hakuri yaranka makotanka duk haka ake so rayuwar mu ta kasance in dai har daidai din mutum ko abubuwan da yake mai kyau sun yawa to dan jifaji ba ka samu ajizanci ne dan adam baya ma kamata a wayoyi a kalle shi wannan iya cikin muru'a iya cikin kamala iya cikin kuma dattijantaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa mun shafe shekaru sama da 9 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai taba mun tsawa akan wani abu da ba daidai ba ai Anas dan Malik ba masumi bane ba annabi bane ba sahabi bane afwan ba annabi bane ba mala'ika bane dole zai kuskure to amma abinda malami suka ce shine daidai din Anas tare da manzon Allah yafi kuskuren yawa shi yasa manzon Allah bai ma daga ido ya kalli kuskuren ba domin daidai din yafi yawa shi yasa Anas ce manzon Allah bai taba mun tsawa ba domin daidai din sa yafi yawa kaga wannan anan mu'amala take aiki anan mu'amala take bada hoto mai kyau kuma a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa idan aikin ka na alkhairi na lada yayi yarin jayi na shiri a kiyama to sakamakon ka aljanna ne ai ba a ce baka aikin laifin bayi aikin laifin iya nan me ya danne shi aikin alkhairi fa amma man sakula da mawazino an gane ko wanda mizanin aikinsa na kiyama yayi yawa yayi nauyi to shi zai tafi aljanna ai gefen hagun ma akwai zunubi ai me yasa Allah bai daga ido ya kalli zunubin ba me yasa bai hukunta ka da wannan zunubin ba ladan ka yayi yawa alkhairin ka yayi yawa yasa wannan daya biyu kuma bazai zuba ido akan shi ba an fahimci magana kun ga Allah ma wannan mu'amalar yake da mu har in dai dan mu tayi yawa kusa kuran mu baya kallon su ba a hukunta mu da su to kai ko me yasa a yau wani kuna zaune da shi ko wance kuna zaune da ita a matsayinta ta iyalinka shekara ɗaya shekara biyu watanni ta ma daidai rana ɗaya ko rana biyu ta yi ma ba daidai ba ka ta da kai baya ka ci za ku kore ta wannan kai adalci tsakanin mu ga Allah kai adalci wallahi ba kai adalci ba idan ka duba inda irin mu'amalar da kake da kai da matarka ko da kai da makotanka irin ta Allah zai yi ma a gobe alkiyama wallahi ba wanda zai sha in dai dan karamin abu ma Allah ba zai bari ba sai ya hukunta ka aka wallahi ba mai tsira to za ka yi jingime mai laifi amma in dai dan kai fi yawa Allah ko kallon wannan laifin ba yayi domin Allah karimi ne daga cikin irin mu'amalar da Allah yake koya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi cewa duk mutumin da ya saba wani aiki iya da lafiya kana azumin alkamis litinin kana yawan nafilolin cikin dare kana yawan kaza in dukiya gare ka kana alkhairi kana sadaka to duk lokacin da Allah ya kawo wani akasi ko ka tsufa ka kasa ko rashin lafiya ta zo ma ko Allah ya zare dukiyar to daidai lokacin Allah zai sa malaiku su dinga rubuta ma lana Allah ce domin ni karimi ne yayi lokacin da yake da lafiya yayi lokacin da yake da ƙuruciya yayi lokacin da yake da wadata yayi yanzu me yasa bai yi ba bashi da wadata me yasa bai yanzu bashi da lafiya me yasa bai yanzu bai tsufa sai Allah ce ni karimi ne ku bace wannan lada to Allah iya koya mana mu'amala ne idan kuna zaune da mutum daya biyu uku iya ma alkhairi hudu biyar shida bakwai to lokaci daya an samu kuskure kar ma kalle shi kar ma ka daga ido kalle wannan kuskuren wannan iya cikin abin da zai kara mana yarda da juna zai kara amintar da mu da juna zai kara sakankar da mu da juna akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da rantsuwa kan abubuwa guda uku yace ma na kasar sarqatu min mal gabar farko ta hadisin yake cewa wallahi sadaka da alkhairi a dukiya baya rage ta kun san dai manzon Allah Allah ta'ala ya ce wa ma ya diku anil hawa in hu illa wahayyuha duk abin da manzon Allah ya faɗa babu sarrai wahayi ne yake faɗa ku in dai dukiya za a dauko a bayar dan Allah da ikhlasi manzon Allah ce wallahi ba za ta ragu ba wallahi za ta kawo ko duba inda sayyidina Abubakar sayyidina Uthman sayyidina Abdurrahman bin Auf ku duba inda suka yi baje koli da dukiyar su a musulunci amma har suka mutu a miliyoyin suka mutu sayyidina Abubakar an ce sau uku ba three times iya dauko duk abin da Allah ya hore masa iya bawa musulunci gaba daya ya zauna zero amma kafin wani lokaci Allah ya dawo da dukiyar sa sau uku iya yin wannan sayyidina Uthman radiyallahu an a lokaci daya da za a tafi wani yaki manzon Allah ya ce ku zo ku taimaki addini sayyidina Abubakar ya dauko raquma 100 raquma fa da shirin sirdin raquma yadda kawai mayaki hidaya ya hau kawai yace kuma duk wanda zai haura kumin nan akwai guzurin da zai barwa iyalinsa a gida mutum 100 ya musu wannan aikin yace manzon Allah gashi wannan fi sabilillah manzon Allah ya karba yace madalla Allah ya albarka jin dadin da addu'ar da Usman manzon Allah ya masa yace manzon Allah ga wata darin an karo raquma 200 da irin wancan tsari na farko manzon Allah ya kara cewa madalla Allah ya albarka sai na Usman ya kara jin dadi yace manzon Allah ga raquma 100 ya kara zama 300 daga lokacin manzon Allah yake cewa ma darra ma fa'ala Usman ba'da yau daga yau din nan Usman ba abinda zai kama mai matsala game da aljanna duk abin da Allah ya yi masa ba abinda zai kama mai cikas ya hana shi samun aljanna haka manzon Allah ya faɗa amma duk da wannan ba da dukiya da yi da ci da dukiya idan Allah wallahi a mululiya ya mutu domin abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ma naqasa sarqatu min mal akwai wata rijiya ana ce mata bi'ir ruba tana nan bayan gari Madina Yahudawa suka mallake ta a lokacin Madina ana wahalar ruwa idan musulmai sun je za su kiba tsawwala musu farashi sai manzon Allah ke cewa zai sai wannan rijiyar gun Yahuda ni kuma na lamunce musu aljanna sai na wasu ne caji mata kudi suka sa kudi tsababa domin sun san musulmi ne zai siya Usman dan afan da aka je da kudin an ci sai da kada da raguwa duk abin da suka yinka aka ba su amma ba a talaka ya mutu ba ga sayyidina Abubakar lokacin da zai siyo Bilal a gun kafirai da suka san siyan su zai yi yanta shi musulmi ne suka linka kudi lincin balinki Abubakar ya bada kudi aka kafin shi Bilal amma Abubakar bai mutu a talaka ba domin alƙawarin da manzon Allah ya ma na kasa sarqatu min mal in dai za a dauko a bayar fi sabilillah to Allah ba zai rage ta ba sai dai ƙara ta zai a kullum an fahimci wannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma zadallahu bi abdin afwan illa iza idan bawa iya afuwa da yafiya a rayuwarsa ba abin da Allah zai ƙara masa ya ɗaukaka wannan haka aikin Allah ya faɗa yanda waccan dukiya bata ragu ba ga misalai mun kawo to haka nan duk mai yafiya da afuwa to Allah zai ɗaga shi zai buwayantar da shi walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina in dai zaka yafi in dai zaka yi afuwa to Allah ya yi alƙawarin ɗaga darajarka a lokacin da ake so a kaskanta ka a cima mutunci a cima zarafi idan kai haƙuri ka mai da komai ba komai ba to a lokacin kuma Allah ya dinga ɗaga darajarka kenan gunda ba a so ka je sai ka je wanda ba a so ya karrama ka ya ganka da mutunci wallahi sai ya karrama ka ai abin daga Allah ne Allah ne yake sanyawa mutane kaunar mai afuwa da yafiya ba shi ba ne yake cewa kaunaci shi Allah ne yake samu kaunarsa an fahimci wannan akwai Abdurrahman bin Auf misali ɗaya daga cikin dukiyarsa wanda ya mutu a Muloniya ba talaka ba bayan manzon Allah ya yi wafati sai ya je gai da ummina Aisha radiyallahu anha a matsayin ta na matar manzon Allah kuma uwar mu'minai Abdurrahman ya je har gidanta ya gai da ita ya mata alkhairi sarki ce to zaka fita tsaya an faɗa ma wata magana da najin manzon Allah ya faɗa inji na Aisha radiyallahu anha sai take ce masa manzon Allah ya taɓa faɗa na ji yace idan kiyama ta tashi an yi hisabi talakawan sahabbai talakawan sahabbai su za su fara riga aljanna daga baya koma su dukiya daga cikin sahabbai su biyo bayan su tace naji manzon Allah ya faɗi wannan domin su talakawa ba abin da za mu su hisabi akan sa amma su masu dukiya za mu su hisabi inna kudin ya taro ina aka yi shi yace wannan lokacin da za dauka na hisabi tuni an bawa talakawa abin da take san ta fara jinar san zauna da Abdulrahman ya ji wannan sai yace Aisha ga dabbobi na sun taho za su yi garin Madina an ce idan dabbobin su suka taho za su yi garin Madina idan ana girki kowa sai ya rufe tukunyar sa domin koran shigo su garin hita shiga gidan kowa domin yawan dabbobin sai ce Aisha ke shaida wannan dabbobin na wakaf na ba da su fi sabilillah aje ayi wa addinin Allah a taimaki tarka da miskini da su duk kai bayar amma kafin ka ce kwabo Allah ta'ala ya kara dama da dukiyar sa domin yayi da kyakkyawan niyya kuma wancan ladan iyanan ba abin da ya rage shi kuma Allah ya kara dama da shi bai fi sati biyu ba akwai wani malamin mu a wannan garin wanda na faɗa sunan sa kowa ya sani wata kadiyya ta sa yaje gunda ke killacewa su miskinai makafi da sauran masu larura sai suke fama da wahala ta ruwan sha suna da bohol amma bohol din ya lalace ba ya aiki an yi ta fama da gwamnati bata gyara ba hankalinta bai je kan gumba ya tsaya ya ce a takaice da aka kira masu gyaran bohol aka ce bohol din ya lalace an ta zuba kazanta cikin sa ba zai gyaruwa suna wahala neman ruwa ga su kuma killace yace ya kirawo masu tonan bohol na rijiya aka ce akalla rijiya za ta ci wajen 1950 kafin a gina bohol ya fito ya bada ruwa a shayin da ake bukata yace a zo a yi a kama aikin na aka gama tas yace wallahi kudin da yake ce miliyan ɗaya dai ba wani abu a cikin miliyan kar kadan ne babu a miliyan yace wallahi iya zauna a gida wani mutum ya zo ya kwankwasa mai fito ya bashi wannan kudin yace Allah ka damu da shi dama alƙawari ne yayi in dai kayin sai yayi ma yace wannan abun kuma karo na biyu shi ma akwai wata kadiya shi ma da ta faru yace ba ma shi da kudi ya ranto naira 100 aka kace wannan kariyar da rigimar aka kace ta komai yayi lafa ya wuce yace wallahi shi ma iya saune ko kwana ba ai ba aka kwankwasa aka bai 100 yace mallam wani ina zo mallam da Allah kai hakuri zan ma kyauta yace a to sai ka ban hakuri kyautar me zaka mun faɗa min yace a kyauta zan ma amma dan Allah kai hakuri sai shi ka faɗa in abin zan iya karba na karba in ba zan karba ba zan karba ba yace wallahi dan wani kuɗi na kama gashi kai yace fa ne Allah saka da alheri har ya tabe cewa Allah ne damun da shi to wannan shine rayuwar musu in dai kai tauhidi kai wallahi tallahi sai Allah ya ma tunda manzon Allah mun yadda duk abin da ya faɗa gaskiya ne manzon Allah baya faɗar magana san rai in dai kai wannan mu'amalan ka za ta yi kyau kuma Allah zai soka kuma Allah zai baka lada ashe mu musulmai yan gata ne a gun Allah an bayyana wannan saboda kan mu'amala tana cikin abin da yarda da junan mu da kaunar junan mu take yawa misali na gaba Abdulrahman bin Auf game da yafiya da afuwa iya da bayi wata rana sai tura wani bawan sa kiyo ana fahimta ya tafi hada mai dabbobi yace tafi kiyo kai yau kai kiyo kiyo zaka tafi da wannan bawa na Abdulrahman bin Auf ya tafi kiyo sai da wata dabba a kare tana ta jefa kafa ta kare sai yake tambayar sa wannan fa me kariya ta sai ce wallahi da gangan na kariya ta da gangan ba abin da tayi sanda na sa na rade da kare kawai yace to kai wannan dan nayi fishi raina ya baje ko dan haka kai to muna yabe maka je na yabe kuma hasali da giyo maka daina zaman bauta na yanta ka zama da to wannan ita ce afuwa ba yan uwa afuwa kenan ayi ma abin da kana da ikon daukan mataki kace ka yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya suffanta da afuwa da yafiya in amai ba daidai ba to a ranar alkiyama za a bude aljanna wannan bawan mai afuwa da yafiya a duniya Allah zai ce liqa ya zabi hurul ain matan aljanna iya adadin da yake so hadisi ya tabbata manzon Allah ya faɗa wannan a ce afuwa da yafiya kamar sadaki kake bayar na hurul ain in dai zaka siffanta da afuwa da yafiya a duniya
kai kuma irin tukuicin da Allah zai ma gobe alkiyama matan gidan aljanna zace kaza mai iya abin da kake so akwai faki launawa a ciki akwai tasawurin nazirina akwai falleliya mai addini duka dai zaka hada kaza mai iya adadin da kake bukata me ya jama wannan afuwa yafiya afuwa yafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fada a wani hadisi yace Allah ta'ala a gobe alkiyama iya bani labari yace Allah zai yi murmushi akan wata shari'a da zai wa wasu mutane guda biyu manzon Allah ya bashi labarin shari'ar tun kafin lokacin yi yake cewa wani ne yayi wa wani ba daidai ba a duniya da aka je kiyama yace biya fi ba aka je gaban Allah da musu hisabi suna gaban Allah aka ce ya biya wannan mabawan Allah yace wala ba zai yabe ba a karɓi haƙƙinsa a bashi iya wage-wagensa iya daga ido sai ga wani gida a aljanna sai yake tambayar ubangiji wannan gidan fa sai yake cewa wallahi gidan masu afuwa da yafiya ne a duniya irin masu afuwa da yafiya a duniya irin su ne ba wannan gidajen aljanna sai ce to Allah ne ma idan na yafe za a bani ya ci za a baka mana ita na yafe masa har zai tafi sai ce to dawo ka ma hannun dan uwanka ba shi ma iya da gida a gefen naka ya guda bi sai Allah ya manzo Allah ce da Allah ya murmushi da wanda aka yi wa laifin da wanda yayi laifin sun kama hannu sun tafi aljanna gaba ɗayan su to kaga ashe afuwa babu abin da bata kawo na alkhairi kuma idan kai afuwa wannan wanda ya ma laifin wallahi ka zama sarkin sa kullum mutuncin ka kunyar ka kimar ka zai ji sakamakon ka dau mataki kuma mataki ya wuce in shari'a ka kai za a gama shari'ar in ma mai kai duk dai za a gama kuma a dawo a zauna kuma alaƙar ba za ta gyaru ba amma idan ka yafe kai afuwa alaƙar za ta yi kyau ko bayan baka mutuncinka iya nan a cikin ransa Allah ta'ala Qur'ani yana cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadimin al ghayza yace wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah yace ku yi gaggawan neman gidan aljanna sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawan neman gafara daga Allah da gidan aljanna wanda gidan dan aljanna gidan mutum daya aljanna Allah yace ardu has samawati wal ard kamar fadin sama da kasa ne gidan mutum daya aljanna Allah yace wa iddal lil muttaqin wannan gida iya nan an tanda da higa masu takawa iya nan aji kamar an ce Allah su waye masu takawa wannan sai Allah yace allazina yunfiquna fi sarai wad darra su ne masu ci da dukiyar su a lokacin matsi a lokacin wadata duk wannan season din suna ci da dukiyar su lokacin wahala lokacin damuna lokacin rani lokacin kaka duk abin da Allah ya ba su suna bayarwa ba sa ruwa fi sarai wad darra wal kadhimin al ghayz kuma su ne masu haɗiye fishi in kana so ka samu aljanna inji Allah sai ka koyi haɗiye fishi ai ma abin da ya kamata kai balbalin bala'i ka haɗi wani ma bai gane amma an bata mara ba to siffa ce irin wanda Allah zai ba su aljanna wal kadhimin al ghayza wal afina anil nas masu afuwa wa mutane masu afuwa da yafiya to aljanna irin gidan waɗannan mutanen ce ciyarwa kyauta sadaka taimako haɗi ya fi shi afuwa ya fiya to siffa ce ta 'yan aljanna inji Allah Allah ta'ala ke cewa wannan shi ne siffarsu za a basu gidan aljanna wanda Allah ta'ala zai musu ihsani da ƙari kan ƙari bayan ya basu aljanna Allah ta'ala ya samu da cinsu to wannan ya 'yan uwa iya cikin abin da Allah ta'ala ke kira mu khudhil afwa ku riƙe afuwa ya 'yan uwa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri kai afuwa ka kau da kai har Allah ya zo da al'amarin sa inji Allah wali afu wali yasfahu ala tibuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ku yi afuwa mana ku yafe mana shin ku ba ku san Allah ya muku gafara wannan aya ta cikin suratul nur Allah malamai suke cewa dalilin saukar wannan aya shine akwai lokacin da akai wannan Aisha kazafi hadithul ifki wanda tana nan a cikin suratul nur malamai sun yi ta bayani akan ta an mata sharri an mata kasafi da munanan maganganu to da Allah ya tashi bayyana waɗanda suka kirkiri wannan munafircin da kasafin akwai dan uwansa na Abubakar a ciki ana ce masa Misbah dan uwansa ne da Allah ya bayyana sai ya ce to yanzu ayi wa 'yata sharri har da dan uwana idan ma wasu a can jefa sun yi ba mamaki amma ce dan uwana kuma da shi aiwa ya ta shari sai ya ce to daga yau na dina taimakon sa na dina duk wata alaka tsakanin mu da ita na yinki da Allah ya ji wannan sai sako da aya sai ce wala ya atadi ul fadd minkum wasa'a ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai Allah ya ce wali afu wal yasfu ala tibu an ghafir Allah lakum Allah ya ce masu hali mawadata kasirin zuwa dan an musu wani laifi sai sun yanke alaka ta taimako da su da muhajiri da miskinai kasi wannan Allah ya ce wali afu wal yasfu su kauda kai su afuwa su yafiya kamar Allah ya ce sayyidina Abubakar ka yafe masa kamar afuwa abin da yawa yarka kazafi da shari'a yafe masa kuma ya wuce Allah ke ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwaso Allah ya gafarta muku ne idan kace ba za ka yafe yawa ne ba ba za ka masa afuwa ba kai ba kwaso Allah ya ma afuwa ne ko mu ba mai wa Allah laifi ne mu dai masa laifi mana muna cewa astaghfirullah muna neman gafaran Allah muna tuba yanda kake so kai wa Allah ba dai ba yafe ma ya gafarta ma to haka idan wani ma ba dai ba ka gafarta masa ka yafe masa shine ma'anar wali afu wal yasfu ka yafe ka kauda kai shin ba kwa san Allah ya mu gafara sai na Abubakar a guje fadi a gaban manzon Allah ya ce Allah ina so Allah ya mu gafara manzon Allah ina so Allah ya mu gafara na yafe masa na kauda kai magana da wuce to amma a yau wani dan adam ne zai yi abu ba a taro makotansa abokansa wanda suke zaune da shi wani kai hakuri wani ma sai ce wallahi ko sama da kasa ta da ba zai yafi ba kuma ƙarya yake wallahi tallahi ƙarya yake idan ya ga saman ta taho to ina zai shiga ba inda zai shiga ai ta fama wani kai hakuri mana ka san dai duk wannan mutanen dukkan su wallahi ba za su taru akan abin da ba sa san ka ba kaunarka suke fatan alkhairi suke ma ni nan wani abu ya taɓa faruwa da wani mutumi ina tsaye yayi fakin din motarsa a bakin titi wani iya tafiya akan mashin kawai wani abu ba dai ba musan ne mai kawai faɗa akan mashin din iya faduwa shi kuma wani ana fi iya bin sa baya kokarin kaucewa wanda ya faɗi din sai je dan taɓa danjaro mutumin da ya fake din motarsa a gefen titi danja ta dan fashe kadan ba tafi iya kawarin wannan yarwayar ba mai mota ne ce wallahi ba zai yadda ba wallahi sai an biya shi aka ce fa ba ganganci yayi ba waɗannan da suka faɗa a babur su ya kauce domin kar je taka su da ya taka sun kware bi gidan jar mota da bashi ya fa sauki yace shi wallahi bai yadda ba akai ta fama akai ta fama kawai wani mutum sai yazo ya ga an taro yace me faru ne sai ce wallahi wannan ne tsautsayi dai ba ganganci ba ko ya bada shi da ba ganganci bane ya dan bige danjar motar sai ce bai yadda ba sai ce nawa ce danjar motar aka ce dubu kaza ce a lokacin ya dauko kudin ya bayar ya tafiya sai ce ko ya tafiya sa wallahi mu da muke tare da mutumin kawai shiru yake ba mai mutuwa kunya ta kama shi kunya ta kama shi domin an yi yafe yaki kuma an dauko kudi an ba shi ya yafe kudin nan zai shiga ragunsa zai yi wata da watanni a gunsa me zai toshe masa kuma wani yake ce min wallahi sai da zai zuba ido a danjar motar sai da sama da wata bibi cin danjar motar ba ya kashe kudin wallahi bai bi san danjar ba domin Allah ya nuna masa iyakarsa kuma har abada wannan wanda suke tare da shi ba zai mutunci a gunsu ba kuma nan gaba shi ma zai buƙaci wani abu a gunsu wallahi ba za su yi masa ba kaga mu'amala ta baje mu'amala ta baje amma hakurin da aka bashi da yayi hakurin fa da ya ƙara wa kansa martaba da mutunci kuma da har an naɗe ƙasa shi wannan mutumin wallahi mutuncin sun yi gani to wani iya cikin misalai wanda a duniya ce masana faruwa idan ka ki afuwa ka iyafiya wallahi tallahi sai ka zama to kana jin kunyar mutane sai mutuncinka da kimar ka ya zube an fahimci wannan waccan aya da muke bayani akan ta kudil afwa karki afuwa da yafiya sai Allah ya ce wa amur bil urfi kuma duk inda kake a matsayinka na musulmi ka dinga kokarin umari da kyakkyawa wannan kuma sufar masu imani shi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuqiruna Allah wa rasula ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim suratul tauba Allah ta'ala ke cewa su mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su iya jibintar ɓan shahinsu musulmai duk inda suke suna yi wa junansu fatan alkhairi suna son junansu suna kauna junansu shine ba'duhu awliya wa ba'd in je mumini ne ga dan uwansa mumini ya ga dan uwa zai sakankance masa ba zai zalunce shi ba ba zai haince shi ba wannan shine asali yasa ma'aikin Allah a wani hadisi yake cewa al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi agun Allah ba fa agun mutane ba wanda Allah zai ce masa wani musulmi ya ce na'am to manzon Allah ke cewa sai mutane sun kubuta daga sharrin bakinsa da hannunsa sai ya zama to baka zagin kowa baka ciwa kowa mutunci sannan hannunka baya zalintar kowa to shine ka cika musulmi agun Allah subhanahu wataala kana cikin rijistar musulmi agun Allah baka cutar kowa da hannunka da bakinka baka zagin kowa baka ciwa kowa mutunci an fahimci wannan to kaga ashe mu'minai sabanin cutarwa shine alkhairi duk inda mu'mini ya ga dan uwansa mu'mini to jibintar al'amarin zai wannan kuma zai bada wani misali akwai lokacin da Ahmad bin Hanbal daya daga cikin ulama'ul madahib Ahmad bin Hanbal wanda ake ce masa imamu ahlus sunna wal jamaa wata rana ya ci bayin tafiya a lokacin sa a lokacin kun san babu idiya ba san hotansa ba san sunansa ba da sunansu ana dinje sunansa a garinsa da sunansu to ya dawo ta wani gari dare yayi masa tawazi'u da kaskantar da kai irin na malaman wancan lokacin bai ci ai ni ne amma dan Hanbal ba kai ne gidan wane bai fada ba sai ne wani masallaci zai shiga ya kwana to sai mai gadin masallacin ya ce wala ba zai kwana ba an sa doka a rufe masallaci ba wanda zai kwana suka dinga artabu har ya dauko dan buhun amma dan amali Jehova ji bai san shi ba to to akwai wani bawan Allah makwaci masallaci sai ji ana dan hayyana kai ya fito sai ce me yake faruwa sai ya ce wallahi wani bako ne zai kwana a masallaci nace ba zai kwana ba bai san shi ba da a ce ya san shi din sarkin garin masu ya zo ya tarbe shi wallahi domin kimarsa da darajarsa malamin addini ne babba daga nan sai ce wane bawan Allah bako ka yadda za ku kwana a gidana sai ce na yadda mana idan ne muku wani a masallaci aka nan kuma za ka yi ni gida na yadda ya kai shi gida ya bai masauki ya kawo mai abinci da ruwa ya sha sai ce to ba wani zan koma ciki domin akwai wani wurdi da nake kafin na kwanta bacci nayi wa Allah alƙawarin sai nayi wannan a kullum domin wata bukata ta tafiya sai ce wani wurdi kake bawan Allah kuma wace bukata gare ka sai ce kullun sai nayi istighfari ya faɗi iya adadin da yake kafin na kwanta bukata ta akwai wani shahararren malami a wannan zaman a ce masa Ahmad bin Hanbal ina kaunar ni Allah ya hada mu da shi kafin mutu yace wani idan ce bukatar ka yace ka dau adadin lokaci nawa kana yace wallahi tun daga lokaci kaza har yanzu ba ta bayin fashi ba yace ni ne Ahmad dan Hanbal Allah ya kama ni gidana gidan ka gaci nan kaga da a ce ya ce shi ma ba zai kaɗe shi ba baya son sa bai mai kyakkyawan zato ba kaga wannan bukatar koda za ta biya sai ya sha wahala to amma sanadiyar ya yadda musulmi ne tunda masallaci ya zo ya yadda mai imani ne sai ya karbe shi a zuciyarsa kuma ce wani abu yake fata agun Allah ya same shi kuma ya same shi saboda kai lalle ilallah duk inda mumini yake ya zamto kalamansa masu kyau ne gaskiya alkhairi wa'azi nasiha fadakarwa utusarwa ya zamto kalamanka masu kyau ne ko zama da iyalinka ya zamto mafiya yawan maganganunku nasiha ne maganar ka tafi tasiri wajen nusar da na ƙasa da kai ya hawan yadda ne iyalinka ce yaranka ne ƴaƴanka ne maganganun ka zamto alkhairi ne a cikin su wanda ko bayan ka mutu za a dinga tunato da maganganun ka suna zama tarihi a rayuwa to wannan shine wa amur bil urfi ku dinga kokarin nusar da al'umma zuwa ga abin da shari'a ta dace wa amur bil urf amma yanzu ka zauna kai awa ɗaya a majalisa idan aka ce a cikin maganganun ka maye da mai da mai ka faɗa na alkhairi kai da kanka ba za ka yi girgizu ba ma'ana ba za ma ka iya recalling abin da ka faɗa na alkhairi ba sharrin da kasafin ya shi ne mafi yawa ƙarya abin da ba shi da amfani duk shi ne abin da yake cika majalisar mu a yanzu to amma a ɗauko tankwacin irin abin da magabata suke yi mana wane ya zo a wane hir gidansa ya kama ziyara wane na kama ziyara lafiya 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 kalau kai kaza masu kyau naji manzon Allah ya fara kabar kaza mara kyau naji manzon Allah ya fara kaje wassalamu alaikum kai tafi raka wani ya ce wa amur bil urfi wa amur bil urf mu dinga umari da kyakkyawa a gidanka ne a gun aikinka ne a kasuwanka ne a ina ne ya zamto maganganunka masu kyau ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hadisi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut imani ga Allah ga wanda yi imani da gobal kiyama ga wanda yake da shi ya fada alkhairi ko yin shiru alkhairi ko kai shiru duk wanda kai wa nasiha ko a lokacin bai gane ba nan gaba zai gane kuma zai gane ka wannan sa kake ko mu'amalan ku za ta yi kyau da kai da shi wa amur bil urfi abu na karshe a ayar sai manzon Allah ta'ala ke cewa ari'adul jahili duk inda ga jahilai suna abu to kawo da kai da kansu an dimoci ana saban Allah ana kutse cikin shari'an Allah ana fadan maganganun da ba su da saiti to sai Allah ya ce wannan babu ka zaman ka bane ka kawo da kai an gane ko irin su ne wa iza maru bil lagwi maru kirama idan sun wuce gunda ake saban Allah suna wuce suna masu karrama kansu kada ablahul mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun mu'minan ƙwarai sun ga wargi da wasa ba sa tsayawa kawai da kai suke duk inda ga ana jahala ana jahilci kasuwan jahilci tana ci ka dangadan to kai mai imani Allah ya ce kawai da kai da gosu ba su ma ce kallo ba ka je ka samu ƴan uwanka masu imani ƴan uwanka mutanen kirki hadari shine idan ka kwaci ba da jahilai ana ta jahilci in Allah zai damke su har kai zai damka domin Allah ta'ala yana cewa wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhu hatta yaqudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da zikra ma'al qawmiz zalimi suratul nisa Allah ta'ala ke cewa idan kaga masu kutse cikin ayoyin mu inji Allah ana ta jahilci ana ta falar magana banda ba ta da asali addini to sai Allah ke cewa fa'arid anhum ka kauda kai da gosu hatta ya kudu fi hadisin ghairi har sai sun dawo ta magana daban wanda ba wannan ba fa in ma yun siyan naka shaytan har in shaytan ya mantar da kai ka zauna da su to fala taq'ud ba'da zikra kana tunawa to kana ƙara zama tare da su domin su azalmai ne an fahimci wannan in bala'i ya zo akan mutanen da suke saban Allah suke jahilci to kai dan kallo ma ba zai barka ba domin Allah ta'ala yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa suratul anfal ku ji tsoron fitnar da in ta taso ba wanda suka taso ka kada take shafa ba wanda suka taso ka kada take shafa ba har wanda ma bai taso ta din ba in dai kana dan kallo ko ka je gun kai bayi kake ba amma sai gumi ya kai ka to har da kai za ta hada ta hade gaba daya Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya da ƙarshe lalle ilallah wannan mawdu'i ya da muhimmanci sosai kyautata mu'amala idan mu'amala mu ta yi kyau addinin mu zai yi kyau idan addinin mu yi kyau za mu samu karɓo a gun Allah subhanahu wataala idan mu'amala mu ta yi muni addinin mu babu inda zai je mu yi haƙuri mu dinga afuwa da yafiya da kyaututtuka wa juna mu da zan alkhairi Allah ya ba mu ikon iyawa Allah ya gyara mana rayuwar mu ya samu lafiya mu gama lafiya za mu tsaya nan insha Allah sai ko mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana wa alaikum
salam na'am
Allahu akbar. To take buƙatar addu'a. To baiwar Allah mana saki addu'a. Buƙatun ki dai ke da su a gun Allah, Allah ta'ala ya biya miki su. Kuma wannan ɗana ki dai ke fama da wannan jinya Allah ta'ala ya yi masa. Ba abinda ya fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala. Abu sai an fadda rai amma gun Allah ta'ala ba mai wani girma bane. In tana jin mu ko tana ganin mu ina ba ta shawarar ta yi amfani da zamzam. Ya zama to duk abin da yaron zai ci ko zai sha ko za a mai wanka a sarka da zanzan da niyyar Allah ta'ala ba shi sauki kan wannan musiba in ta yi wannan in Allah ya so din kuma ya karba za ta ga canji insha Allah inda manzon Allah ya ce az-zamzam lima shuribala ki zamzam iya maganin duk abin da ka sha domin sa duk abin da ka sha da niyyar Allah zai ba maganin shi in ka sha da imani ba da gwadawa ba amma yanzu wannan Allah ta'ala ya bashi lafiya yasa ya kuma kafara yake ki kuma Allah ta'ala ya baki iko daukar wannan dawaiya na wanda kai ba fasa to to ya rasu ko ya Allahu akbar to akwai wani accident da aka yi jiya a bypass can wajen gidan wanki mota dan Amarko to akwai wani dan uwan Alhaji Abubakar a ciki yaron sa ne to yana da wanda ya hada cikin hadar da iyalansa ma gaba daya to muna don Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya saka fara su kai kuma Allah ta'ala ya kawo musu afuwa da yafiya abinda suka rasa na dukiya kuma Allah ta'ala ya biya musu muna ƙara addu'a ga limamin wannan masallaci ma Abubakar Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya an ce ma an sallamo shi da wuri da ku Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya saka fara yiki dukan bukatun mun alkhairi Allah ka biya mana wanda yazo wannan masallaci Allah ya maida mu gidajen mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu ladan da ake samu a irin waɗannan gurabe muna ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan masallacin Allah ta'ala ya karba ayyukansa ya saka masa da alkhairi ya jikan mahaifansa da namu hanyoyin sa na neman Allah ta'ala ya buɗa masa su ya ba shi kariya a dukkan rayuwarsa da mu gaba daya ya jikan mahaifansa ya shirye da zuriyarsa da tamu muna ƙara neman addu'a ga madawani bawan Allah da ya taimaki wannan media tamu da sabunta mata kayan aiki tunda kan waya har wannan sabuwar fitila da kuke gani da sauran duk karanan abubuwa da ake bukata da wani bawan Allah ne ba da kudi akai wannan saboda kuma nama yadon Allah ya saka mai da alkhairi yanda yake daga wannan da'awa Allah ya daga darajarsa yanda yake daga wannan da'awa Allah ta'ala ya daga bukatunsa ya biya masa su Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh